إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم لنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin sake hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid littafi wallafar imamu ahli sunnati wal jama'ati al-sheikh muhammad ibn abd al-wahhab tamimi rahmatullahi ta'ala alayhi wanda muka saba karantawa a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awar sunna al-sheikh muhammad kabir ahmad azare Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan bakin tashar yankari cikin ƙwariyar garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau insha Allah ta'ala lissafin kwanan wata zai ba mu biyar ga watan Aljumada al-Ula watan 6 lissafin hijira shekara 1446 wanda kuma lissafin boko zai kama bakwai ga watan 11 miladiya shekara 2024 muna karatu a cikin babin da malam ya kulla shi dan bayanin hukuncin layu da kuma tofi karkashin wannan babi mun karanta hadisin da malam ya kawo shi daga Ruwaifi'u ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu yace warawa ahmadu an ruwayfi'in qala malan yace ahmadu yana nufin ahmadu dan hanbali a cikin musnad na imamu ahmad ya rawaito an ruwayfi' daga ruwayfi'u ibnu thabit cikin sahabbai radiyallahu anhu qala ruwayfi'u yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace mani ya ruwayfi'u ya kai ruwayfi'u la'alla alhayata satatulu bika tayu rayuwa za ta dauke ka da nisa fa akhbirin nasa ka sanar da mutane ka labarta wa mutane ko mun dadewa anna man aqada lihyatahu cewa lalle dukkan wanda ya kulla gemunsa gashin gemu aw ta kallada wataran ko kuma ya daura igiyar baka aw istanja bi raji'i dabbatin ko kuma ya share bayan gida ko ya goge fitsari shine istinjai aw istanja bi raji'i dabbatin ko ya yi tsarki ya kawar da najasa a gabansa da kashin turoson dabba raji'a turoso kamar kashin shanu ko kashin raguma aw azmin ko kuma yayi tsarki da kashi ya goge bayan gida da kashi ko ya goge bayan gida da ya goge fitsari da kashi fa inna muhammadan bari'un minhu to ka sanar da duk wanda ya aikata haka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana nufin shi kansa kenan bari'un minhu ba ruwansa da shi lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ruwansa da shi wannan hadithin sako ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Ruwaifi'a kuma Ruwaifi'a ya rayu suka ce kusan shekara 100 yayi a duniya ya kai shekara ta 56 bayan hijira kafin Allah ya karbi rayuwarsa. Ruwaifi kuma ya bada wannan labarin. Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya hana kullar geme. Larabawa suna da al'ada ta kitsowa geme saboda girman kai da fadin rai da jiji da kai. Musulunci kuma yana fada da girman kai, yana fada da jiji da kai, don haka an hana. Sannan auta kalla da wataran, ko kuma ya daura igiyar baka. Igiyar baka kuma kamar yadda ya gabata a karatunmu, sukan daura igiyar baka domin wato maganin baki, don su yi maganin baki, maganin kambun baka, ko a gare su ko a dabbobinsu, musamman raƙuma. To shi ma an hana. Shi kuma wannan yana da alaƙa ne da shirka. Shi wancan na farko kitsa geme girman kai ne. Shi kuma wannan daura igiya don maganin baki shirka ne. A wustan jabi da jeji da batin awa azmin, ko kuma ya yi tsarki da turoson dabba, ko ya yi tsarki da kashi. Wannan shi kuma babin ladubba ne. Babin ladubba ne, ba a tsarki da turoson dabba, kamar yadda kuma ba a tsarki da kashi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana. To duk wanda kuma yake aikata waɗannan, ko ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan, to a sanashe shi cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ruwansa da shi. Mahallin shahid a cikin hadisin shine aw taqallada watar, shine mahallin shahid, shine yake da alaka da babinmu da muke karatu akan tofi da kuma laya. To shi ma rataya wata igiya ko lilo ko nulu ko wata tsirkiya da nufin neman wata bukata, to yana daga laya, yana daga laya. To da guru da daga da wuri da igiyar baka da duk wani abin da za a daura ko a rataya ko a jikin mutum ko a jikin dabba ko a shago ko a gida ko a mota, duka wannan yana babin laya ne. Wato laya ba kadai sai an yi alhowa, an mata abinan me ake cewa, yawa, to ba lallai sai wannan surar ne za a kira shi laya ba. Duk wani rataye, sawa'un na alhowa ne ko kuma na zare ne ko na lilo ne ko na igiya ne, sawa'un karami ne ko babba, ko kunshi ne ko rubutu ne, aka rataya don neman wata bukata ko tunkuɗe wata masifa, wannan duk yana babin laya, sunansa laya. Daidai da mota, in za ka lankaya mata wani abu amiranta da nufin wani abun da ka lankaya, maganin hatsari ne, maganin yan fashi ne, maganin baki ne, maganin kaza ne, to laya ne. Mota ma an mata laya ke. Kai daidai da ka rubuta, daidai da ka rubuta ko a jikin mota ko a jikin kango, laya, laya. Da na san ana daure gini wai da la yastakhlifannahu, sai ga an rubuta a jikin gini, bango in ya tsage sai a rubuta la yastakhlifannahu, iya wannan laya ne. To da yawa nan ba ma aya bace, wani yanki ne na jumla wanda a hakan da aka rubuta shi bashi bai bada ma'ana ba. Ba a faɗi abin da Allah yake cewa ba, kuma ba a faɗi wani zance mai ma'ana ba. Kawai an rubuta wai maganin faduwar gini. To duk wannan yana babin laya, sunansa laya. So ba sai an kulla an sa aljihu ko an rataya wai sannan ya zama laya ba. Duk wani rataye, duk wani rubutu ko duk wani daure da za a jira ya biya bukata,
to sunan salaya
idan ana tsammanin bukatar a wajensa shine bi nafsihi yanfa wa yadur zai amfanar zai cutar to wannan shirka ce babba idan kuma an dauka Allah ne yake yi amma wannan dauren ko ratayen ko kullan ko zaren shi an yi tsani da shi ne don a san bukata a wajen Allah don ne ce karamar shirka to duka dai ba ka raba shi da shirka cewa shirka ne duka shirka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk mai wannan to ba ruwan sa da shi fa inna muhammadan bari'un minhu annabi alaihi salatu wasallam ba ruwan sa da shi wa an sa'id ibn jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah rawahu waqi' وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ما لن يكاو هر ينزو أثري وانا أنا تمسى أثر لقى سعيد ابن جبير سعيد ابن جبير تابعيني وبدأ تكين تابعي وانا يقمد أجل انسى أهنم shugaba Hajjaju ibn Yusuf kuma kisa na zalunci da duk wanda ya san yake da tarihin Hajjaju ya san Hajjaju yayi kama kariya ya kashe mutanen kirki ba bisa haƙƙi ba tsakanin sa da su a gaban Allah ranar alkiyama Allah ne mai musu shari'a amma yayi barna yayi ta'addanci yayi zalunci daga cikin waɗanda Hajjaju ya kashe ba tare da haƙƙi ba bisa zalunci akwai Sa'id ibn Jubair tabi'i ne hamshakin tabi'i kuma malami babban malami kuma dattijo mutumin arziki Sa'id ibn Jubair to wannan asari malam ya kawo shi daga Sa'id ibn Jubair riwayar Waqi' ibn Jarrah ibn Waqi' al-Kufi qala yace man qata'a tamimatan ibn Jubair yace dukkan wanda ya tsinke wata laya min insanin daga wani mutum kana ka idli raqabatin ya zam kwatankwacin yan tawuyaye ladansa kwatankwacin yan tawuyaye wato za a bashi ladan ya yan tabawa daga kangin bauta daga kangin kaskanci kamar yadda muka sani yan tabawa ibada ce musamman aka ce bawan nan mumini ne mai amfani kamar yadda aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin bayin ma wane ne yan tashi ya fi daraja wane ne yan tashi ya fi lada sai ya ce wanda ya fi tsada kuma ya fi soyuwa a wajen masu shi ba wanda ya fi daraja kuma masu shi suka fi son sa amma suka yanta shi fi sabilillah to wannan yanta wuyaye ya fi kowanne daraja da alfarma a wajen Allah subhanahu wataala kuma addinin musulunci ya sanya yanta wuyaye hanya ɗaya daga cikin hanyoyin kafara mai nauyi daga cikin hanyoyin kafara mai girma kafarar da za a yi ta da azumin wata biyu a jere ba kakkautawa ko ciyar da miskinai 60 amma kuma yan tawuyaye baba guda daya ko baiwa guda daya mace mai imani yana maye gurbin wannan madadin kai azumi 60 ko azumin wata biyu a jere ba kakkautawa in ka yan tawuyaye daya ka huta wannan azumin wata biyu wato wannan wuyaye ya fanshe ka daga wannan azumin wata biyu ka duba girman azumi guda daya a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma aka jera wata biyu a jere ba kakkautawa ba fashi amma yan tawuyaye guda daya ya fanshe ka daga wannan yana nuna maka darajar yan tawuyaye a wajen Allah subhanahu wataala to don a nuna maka wato ka fahimci irin falalar da ke tattare da wato an karar da mai laya a raba shi da wannan laya sawa'un mace ce ko namiji wanda kake da ikon tsinkewa ka tsinke wanda baka da ikon tsinkewa kai nasiha kuma aka fahimta kuma aka cire duk yana cikin ma'anar tsinkewa ya cire ya jefar ko ya cire ya kona ko ya cire ya jefa a ruwa magana ta kare to kana da kwatankwacin ladan wanda ya yanta wuyaye kwatankwacin ladan wanda ya yanta wuyaye cikin farkon wannan babin da ku ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yaki laya to hakan nan ake son kullum ka zamo a cikin wannan sunna ta yakar laya matukar ka gani kana da iko amma malamai suka ce ba iya ka tsinke mutum bai san dalilin tsinkewan ba ka cika aikin ba ba wai ka tsinke bai san dalilin tsinkewan ba kawai ka fa karfin sa ne ya ja maka Allah ya saita bai san me yasa ka tsinke a ka sanar shi ka nusar da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusar da duk wanda ya raba su da laya sai ya tambaya ma wannan fa ya maikin Allah na ciwon mayawuya ne ce to cire cire yanzu nan domin ba zai kara maka komai ba sai wahala da mayawuya wuya zai kara maka kuma idan ka kuskura ka mutu da haka ba za ka yi rabo ba to sai ka hada da nasiha da jan hankali da an karar da mutum dan ya samu ilimi ya fahimci cewa wannan abun da yake laifi ne daga nan ka cika ladanka na raba mutum da laya amma kar ka raba mutum da laya kawai shikenan bai san me yasa ka raba shi da ita ba bai san amfanin cire ta ba a don haka cire laya ko nusar da mutum ya cire tare da fahimtar da shi wannan shine za ka samu wannan sakamako malai ce rawahu waki'a wannan athari waki'u ibn al-jarrah ibn waki'a al-kufi shine ya rawaito daga sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair shi kuma waki'u al-majri ne na sa'id ibn jubair kuma malami ne na imamu ahmad ibn hanbal malami ne na imamu ahmad ibn hanbal walahu har yanzu an samu daga shi waki'a walahu har yanzu waki'a ya rawaito an ibrahim ina nufin ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai qala yace kanu yakrahuna at-tama'im kullaha sun kasance suna kyamar layu dukkansu wato kowane iri min al-qur'ani wa ghayri al-qur'an layar al-qur'ani da ma wacce ba ta al-qur'anin ba da yace kanu sun kasance suna yakrahuna suna kyamar layu suwa shine malam a karshe cikin masail zai fassara mana zai fayyace mana suwaye suke kyamar layu kowane iri da na Qur'ani da wanda ba na Qur'ani ba sune mutanen wato almajiran jama'ar Abdullahi dan Mas'ud cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da na ambata muku a majalisin mu da ya gabata dama an samu sabani dangane da hukuncin ita laya idan ta kasance ta ayar alqur'ani shin idan aya ce zalla wacce ba a surkata da wani abu ba ba a cire mata wani abu ba ba a rubuta ta da wani abu ba na najasa ba shin za a iya laya da ita a iya kullawa a sa aljihu ko a rataya a mota ko a rataya a jiki ko a sa a kasan matashi da nufin neman sa'a malamai sun yi sabani kuma sabanin tun daga sahabbai ne na ambata muku kuma dalilin sabanin shine abin da aka rawaito daga sahabi Abdullahi ibn Amr ibn As Abdullahi ibn Amr ibn As cewa yana haddatar da ƴaƴansa da suke da wayo ayoyin tsari yayin kwanciya bacci. Waɗanda ba su da wayo da ba za su iya haddacewa ba, yakan rubuta a ɗan allo sai ya lankaya musu su kwanta bacci su kwana haka don neman tsari. Lura da wannan ne har aka samu suke da fahimtar kenan a iya yin laya idan ta zallan alkur'ani ce ko kuma ta addu'a ce ma'thura wacce aka samo ta ingantacciya karɓaɓɓiya, wadda wannan mafi yawan sahabbai sun tafi akan sabanin haka cewa kawai laya, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana laya, to kawai laya an hana ta haramun ce, nau'i ne na shirka, sawa'un ta alqur'ani ce ko ba ta alqur'ani ba. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun, lallai ruqya da layu da maganin farin jini shirka ne. To za mu zo mu karanta ita ruqya wato shi tofi, wasu dalilai sun zo sun bambanta tofi, amma ba dalilin da ya bambanta laya in banda abinda aka samu daga Abdullahi dan Ambo, haka ba dalilin da ya bambanta tiwala maganin farin jini. Don haka abinda aka samu daga Abdullahi dan Amr kuma bai kai a tuge wannan kurucin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shi ba, don haka za a ban masa fahimtarsa a matsayin ijtihadi ne ya yi shi, amma ba zai toge wato gagarumar shari'a da aka samu daga wato furucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, tunda ijtihadi ne na sahabi wadda aka samu guda daya, kuma a aikace shi ma ba a ji furucinsa ba. An gane ko? Da haka muka rinjayar da cewa muna tare da malaman da suka tafi akan cewa laya kowace iri ce, kowace irin laya ce, wato tana daga cikin abin da aka hana, nau'i ne na shirka. To shi sa nan da yace kanu ya karabuna tama'ima kullaha, sun kasance suna kyamar suna kin layu dukkansu, min alqur'ani wa ghairi alqur'ani, sawa'un na alqur'ani ne ko ba na alqur'ani ba. Kuma na ambaci daga cikin mafasid da wannan fahimtar ta halatta layar Qur'ani za ta iya haifarwa, akwai mafasid daga ciki kamantacce niya da masu shirka. Idan mutum ya yi laya ta alqur'ani ba za mu iya bambanta shi da mai layar shirkawa, don haka ta wannan fiskar sun yi kamantacce niya. Sannan kuma ba a yi saddud dari'a ba, ita shari'a tana da saddud dari'a, kiyaye aukuwar abin da ake gudu ta hanyar gudun hanyar da za ta iya kaiwa mutum zuwa ga aukawa cikin abin da ba a so. To matukar za a dinga yin layu na alqur'ani to ba toshe kafar barna ba, domin wasu za su fake da wannan damar su dinga yin layunsu na shirka su masu ce na alqur'anin ne, abu an ruba shi an daure shi. Idan ya ce maka ayatul kursiyu ce ya zaka da shi, idan kana da ra'ayin ya halatta a yi layar ayatul kursiyu, sai ya ce maka to kursiyun naku ne da kuka ce a yi, ita ce a nan da, me za ka ce masa? Sai dai ka ce sahu, wato ya shiga sahu kenan ko da layarsa, tunda ta ajin kursiyu, kuma ka san wacce ba ce ba, ba a taimaki shari'a ba, ba a taimaki tauhidi ba. Amma ko ta latifa mai muhimmanci a baya cikin asarin Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair nan tabi'i ne, kuma yace man qata'a tamimatan min insani kana ka idli raqaba, wanda ya tsinke laya daga wani mutum ya zam kamar daidai yake da wanda ya yanta wuyaye. Abu na farko, wannan saƙon ta yaya mutum zai iya bugun kirji ya faɗe shi da ijtihadi cewa wanda ya yi kaza, wanda ya aikata kaza yana da lada kaza, shin ana iya samun irin wannan saƙon ta hanyar ijtihadi? Mutum yana da ilimi sai ya gano cewa wanda ya aikata kaza yana da lada kaza? Amsa shi ne a'a, sanin gurgudun lada na aiki ba a sanin sa da ijtihadi. An gane? Sanin gurgudun lada na aiki ba a sanin sa ta hanyar bincike ko nazari, ana sanin sa ne ta hanyar wahayi. Kun san hanyoyinmu na ilimi a musulunci guda biyu ne, akwai hanyar wahayi, akwai hanyar nazari. Hanyar wahayi ita ce hanyar wato Alƙur'ani da hadisi. Abinda duk Alƙur'ani ya ce wahayi ne, abinda duk hadisi ya ce kuma ya inganta wahayi ne. Domin li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha alayhi salatu wassalam. Annabi alayhi salatu wassalam baya furuci sai da wahayi. Don haka duk sakon da zai zo mana wanda yake da alaka da gaibu, ko yake da alaka da falala, ko yardar Allah, ko fushin Allah, samun aljanna, samun wuta, wane yana aljanna, wane yana wuta, ire-iren waɗannan sakonni ba a samu su sai ta hanyar wahayi. Bincike da nazari ba ya sa mutum ya gano. Sannan akwai ilimi da yake zuwa mana ta hanyar nazari, shi kuma nazarin cikin wahayi. Wahayin ne tushen ilimin, amma ana iya nazari cikin wahayin sai a tsintsince fa'idoji. Fa'idojin nan to su ne wato athar. Athar to wani amfani da za a samu, shi yasa ana iya samun amfani fiye da ɗaya ƙarƙashin wahayi guda. Ƙarƙashin nassi ɗaya a iya samun amfani fiye da ɗaya, kuma adadi mai yawa, ya danganta da zurfin ilimin mai ganowa fa'idojin da ke ciki. To wannan kuma nazari da tumbatsa cikin ilimi yana sa a gano. To amma akwai maganganun da idan an faɗe su kwata-kwata ba zai yiwu a same su da ijtihadi ba. Duk wanda bai samu wannan tarbiyyar ba, to shi irinsa ne ƴan bid'a za su dinga yawo da hankalinsa, a dinga faɗan maganganu wanda maganganu ne da mai faɗansu ba shi da ƴancin faɗansu. Maganganu ne na wahayi, maganganun da suka shafi lahira, maganganun da suka shafi cikin kabari. Ba wanda ya isa ya bugi ƙirji ya ce ya gano saboda zurfin iliminsa kaza ne zai faru, kaza ba zai faru ba. Labari ne kawai na wahayi, labari ne na wahayi, kuma ba a nazari a cikin labarin a ijtihadi a soke wani ba a ƙara wani. Duk labaran da za ka ji 'yan bid'a suna bayarwa wadda zai faru ranar alkiyama, wadda za ka ji ma dama cikin labaran akwai rasar kunya da rashin ladabi wa Allah da ma rashin imani da Allah, to batun wannan ma labarai ne wanda kwata-kwata ba su da ƴancin faɗansu, domin labarai ne da ba zai yiwu a faɗe su da molonka ba ko da banyan nazari ba sai da wahayi. To yanzu Sa'id ibn Jubair ya ce mana wanda ya tsinkalaya daga jikin wani yana ladansa yana daidai da ya'yanta wuyayi, ina ya iya gano a matsayinsa na tabi'i, ina ya iya gano cewa wanda ya tsinkalaya ladansa a wajen Allah kamar ya'yanta wuyayi ne? Wannan ai sai Allah ne ya faɗa da kansa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Jama'a an gane? Abin da muke iya ganowa shi ne kana da lada, shi kuma dukkan abin da aka yi umarni da shi, shari'a ta yi umarni da shi, idan ka aikata shi saboda Allah kana da lada. Dukkan abin da shari'a ta hana shi sai ka bar shi saboda Allah kana da lada. Wannan duk musulmi mai hankali ya san wannan, balle malami. To amma cewa ladan guda kaza, ladan daidai da kaza, wannan kuma ba wanda ya isa ya faɗa sai an gaya masa. mai fadan kuma ko dai Allah ne ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai gashi tabi'i yana cewa ladan wanda ya tsinka laya kamar ladan wanda ya yanta wuyayi. Kaga yanzu ai ya kayyade ladan, yanzu ladan ya masa iyaka. Ina ya samu wannan? Ku samu wannan, shi yasa har nayi gaba na dawo baya. Ku samu wannan tarbiyyar sosai, saboda ku bambance tsakanin ilimi da soki burusi. Saboda yan bid'a su dana yawo da hankalin suna nan suna yaɗa irin waɗannan abubuwa, waɗannan maganganu. Mutum abin da ya fi ƙarfin harshensa sai ka je yana runguma, sai yana faɗa, kuma sai ka tambaye shi sai ya ce maka albazazi ne ya faɗa, ko ya ce maka cikin libabul hadis ko kitabul dumuji. So tarbiyyar ilimi shine ko sahabi ne aka ji ya faɗi maganar da take ta wahayi ce, ko bai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya mashi ba, to sahabi, tunda duk sahabi adali ne, to ana cewa ko da an samu wannan hadisin a matsayin hadisi mawqufi daga sahabi, to za a ce amma hadisi ne mawqufi amma yana da hukuncin hadisi marfu'i. Mawqufi ne amma yana da hukuncin hadisi marfu'i. Me yasa? Saboda maganar da sahabin ya faɗa ta fi ƙarfinsa, ta wahayi ce. Amma tunda adali ne, mun san ba zai yiwu ya faɗa ba sai in ji yayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ko bai ce mana daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, zancen sai ya nuna mana daga manzon Allah ne. Daga za mu ce hadisin gashi nan daga Abdullah dan Abbas ne, ko Abdullah dan Umar, ko daga Abu Hurairah ne, ko daga kaza ne, amma kuma hadisin yana da hukuncin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Me yasa muka faɗa haka? Saboda zancen da ya faɗa din ba zai iya faɗe shi da molonka ba, sai in ji yayi da wahayi. To yanzu tabi'i ne ya yi haka, shi ma ya zo ya faɗi maganar da ta fi ƙarfinsa. To shi ma sai mu ce wannan tunda tabi'i ne fiqa, tabi'i ne amintacce, don haka wannan zancen ba zai faɗe shi haka kawai zikau ba, shi ma ji yayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta silar wani sahabi. So ba a san wani sahabi ba ne ba, ba a san ina ya ji ba, daga sahabin ya ji ko daga tabi'i ɗan uwansa daga wani sahabi. Katsewar, wato katsewar jeren giyar isnadi tsakanin tabi'i zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ilimin hadisi ana ce masa irsali. Tabi'i ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, to sai a ce wannan hadisi ne mursal. Sahabi ne zai ce manzon Allah ya ce, amma tabi'i ya bai ga manzon Allah ba, bai zauna da shi ba. In ya ce manzon Allah ya ce kamar ya yi taka haye, to sai a ce wannan hadisi ne mursal. Shi kuma hadisi mursal nau'i ne na hadisi mai rauni. Da haka wannan hadisin shi yasa wasu malaman suka raunana shi, ko athari, wannan asarin shi yasa wasu malaman suka raunana shi. Saboda me? Saboda Sa'id ibn Jubair ne, inda daga shi ne shikenan yanzu abinda muke jira isnadin da ya tafi zuwa Sa'id ibn Jubair, shi kawai muke bukata. Amma tunda maganar da ya faɗa ta yi kama da daga ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama, to muna bukatar isnadi sama da shi, kuma babu. Iya shi ya tsaya sai a ce to wannan hadisi ne, wannan athari ne, hadisi ne mursal, wannan hadisi ne mursal, saboda maganar da ke cikin zancen ta yi kama da hadisi ne daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma an same ta daga tabi'i, don haka ya zama hadisi mursal. Da haka wasu malamai suka ce la'ifi ne, wato mai rauni ne. Abu na biyu dangane da wannan hadisin da aka ce wanda ya tsinke laya daga wani mutum kamar ya yanta wuyaye ne, kamantacce niya wani lokaci akan faɗe ta don jawo hankali ne, a ɗora mutum zuwa ga misalin da zai iya fahimta, ko da ko bai zama daidai da daidai ba. Domin idan aka ce wanda ya tsinke laya yana da lada, kwatankwacin yadda wanda ya ƴanta wuyaye, za ka ce wanda ya ƴanta wuyaye ya raba bawa ne da ƙasƙanci da ya samu kansa a ciki. Wanda kuma ya tsinka laya ya raba mai layan ne, ya raba bawa ne da mai da shirka. Kaga za ka ce aikin wanda ya raba mutum da shirka ya fi aikin wanda ya raba mutum da kaskanci ta wannan fiskar. To amma an gwada maka gwargwadon lada yadda za ka fahimta da yanta wuyaye, amma baka fahimta cewa ka iya samun fiye da haka a tsinka laya, a raba wani da laya, saboda ka raba shi ne da shirka, don haka ka raba shi ne da wuta. In raba bawa da ƙasƙanci raba shi ne da wahalar duniya, to raba bawa da shirka raba shi ne da wahalar lahira. Don haka za ka ce ta wannan fiskar ya fi falala, wanda ya raba bawa da laya ya fi falala sama da wanda ya raba bawa da ƙasƙanci. Fihi masail, cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsirun ruqa wa tama'im. Mun ji fassarar mai ake nufi da tofi, mai kuma ake nufi da laya. Asaniya, mas'ala ta biyu, tafsirun tiwala. Mun ji fassarar mai ake nufi da attiwala, maganin farin jini. Shi ne mutum yayi wato suddabarin da zai sa matarsa ta kaunace shi, ko kuma mace ta yi suddabarin da zai sa mijinta ya kaunace ta. Asalisa, na uku, anna hadhihi salas kullaha min ash-shirki min ghairi istithna. Anna hadhihi salasa, waɗannan abubuwa guda uku, da tofi da laya da maganin farin jini, kullaha min ash-shirki, dukkanin su suna daga shirka, min ghairi istithna, ba tare da togewa ba, ba wanda aka toge a cikin su aka ce shi ba shirka bane ba, dukkan su shirka ne. Inna ruqa wattama'ima wattiwalata shirkun, da tofi da layu da maganin farin jini duka shirka ne. Wannan shine abin da zaka fara dauka ya zame maka ilimi. Arabi'a, mas'ala ta hudu, anna ruqyata bil kalam al haqq min al ayn wal huma laysa min dhalika. Na hudu, anna ruqyata, sai dai ita ruqya wato tofi, bil kalam al haqq, da zance na gaskiya, tofi da alqur'ani, wa man asdaqu min allahi hadithan wa man asdaqu min allahi qilan, zance na gaskiya kamar alqur'ani, ko kuma zance na gaskiya kamar addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, zance na gaskiya kamar addu'a ingantacciya wacce aka yi mata tarkibi na larabci mai tsafta mai ladabi a ciki, to duka wannan yana cikin zancen gaskiya. Da haka tofi da zancen gaskiya, min al'aini, don maganin baki, wal huma, da kuma maganin dafi, laysa min zalika, shi baya daga shirka. Za mu zo mu karanta a babin tofi mai zaman kansa. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, anna tamimata idha kanat min al-qur'ani faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dhalika am la. Nabiyar, anna tamimata, ita kuwa laya, idha kanat min al-qur'ani, idan ta kasance daga wani abu ne na alqur'ani faqad ikhtalafa alulama waqiqa malamai sun yi sabani hal hiya min dhalika am la shin tana daga shirka ko ko a'a mun yi bayani akan wannan cewa muna tare da masu cewa tana daga shirka kuma da masu suka fi yawa as-sadisatu mas'alata shida anna ta'liq al-awtari 'ala ad-dawabi 'an al-'ayn min dhalika anna ta'liq al-awtar cewa rataya igiyoyi na abinan na baka 'ala ad-dawabi akan dabbobi wato awuyan dabbobi rataya wa dabbobi igiyoyin baka 'an al-'ayn dan maganin baki min dhalika shi ma na daga shirka shi ma shirka ne sabi'a na bakwai alwa'idu shadidu ala man ta'allaqa wataran mun je narko mai tsanani alwa'idu narko ko barazana alwa'du alqawl alwa'idu tsoratarwa alwa'du kwadaitarwa idan an ce wanda yayi kaza sakamakon sa aljanna wanda yayi kaza sakamakon sa yaddar Allah wanda yayi kaza yana cikin dausayin aljanna wanda yayi kaza zai sha ruwan alkausara kaza 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 wanda ya bar kaza wannan shine alwa'du alqawli kenan alwa'idu kuma narko barazana tsoratarwa wanda yayi aikata kaza sakamakon sa wuta wanda yayi kaza ya gamu da fushin Allah da la'anar Allah wanda yayi kaza ba zai sha ruwan halara ba wanda yayi kaza shi kuma wannan shi ake cewa wa'idi tsoratarwa shine alwa'du walwa'id yana nan cikin alqur'ani burjik burjik wannan uslubi na alwa'du walwa'id don kaji an ce wa'idi ana nufin tsoratarwa dan haka alwa'idu shadid tsoratarwa mai tsanani alaman ta'allaka wataran akan duk wani wanda ya rataya igiyar baka wa dabbarsa athamina mas'ala ta gum ta takwas fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insanin falalar ladan wanda ya tsinke laya daga wani mutum la falalar ladan wanda ya tsinke laya daga wani mutum shine me mun karanta yanzu a wannan karatun kamar ya yanta wuyayi at-tasi'ata mas'alata tara anna kalama ibrahima la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilafi li anna muradahu ashabu abdillah li anna muradahu afwan ashabu abdillah tatara anna kalama ibrahim wa to maganar ibrahim wa na ibrahim shine asali na karshe ibrahim an-nakhai maganar ibrahim an-nakhai shine hadisi na karshe kanu yakrahuna tama'ima kullaha sun kasance suna kyamar wato layu dukkan maganar ibrahim an-nakhai la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilafi bai saba abin da ya gabata cewa na sabani ba li anna muradahu ashabu abdullahi domin abin da yake nufi mutanen abdullahi dan mas'ud saboda da yace kanu yakrahuna tama'ima kullaha sun kasance suna kyamar layu dukka min alqur'ani wa ghairi alqur'an ko na alqur'ani ko ba na alqur'ani ba wani zai iya fahimtar dukka sahabbai ne wani zai iya fahimtar kowa da kowa ne dan haka da aka ce an yi sabani sai ka samu rudani Ibrahim an-Nakhai ya ce dukka sun kasance suna kyamar layu kuma an zo an ce ana sabani to sai ka ji abin ya ma bambara kwai sai malam ya ce a'a maganar Ibrahim an-Nakhai bata ci karo da maganar suna sun yi sabani ba domin shi da abin da yake nufi da masu kyamar layu yana nufin mutanen Abdullahi dan Mas'ud almajiransa almajiran Abdullahi dan Mas'ud su ne suke su yake nufi da suna kyamar wato layu ko wani iri mu ma haka ne muna kyamar layu ko wani iri ne a zauna lafiya babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima sabon babi babi ya zo mana karatu akan hukuncin man tabarraka bi shajaratin, wanda ya nemi albarka da wata bishiya, aw hajarin, ko ya nemi albarka da wani dutse, wa nahwihi ma, da makamancin su kamar kabari. Wanda ya nemi albarka da wata bishiya, ko ya nemi albarka da wani dutse, ko ya nemi albarka da wani abu daban kamar kabari, ko kuma ruwan rijiyar gidan Shauti Jani. Man tabarraka, wanda ya nemi albarka, ita albarka ta Allah ce, wannan shimfiɗa ce, ita albarka ta Allah ce, babu wani wanda yake mallaka albarka sai Allah. Abinda kuma albarka take nufi shine kasratul khairat, tarin alkhairai, to na Allah. Wani baya halittan alheri ba Allah ba, wani baya yin albarka ba Allah ba, shi yasa zaka ji ana cewa Allah ya maka albarka, Allah ya sanya albarka. Muna neman albarkar Allah, amma Bahaushe yake ce ka sa mana albarka. Me Bahaushe yake nufi da Allah ko noma ɗaya ka yi ka sa mana albarka? Me Bahaushe yake nufi da wannan? Abinda Bahaushe yake nufi da wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abincin mutum biyu sun ishi mutum uku, abincin mutum uku ya ishi mutum hudu, da haka abincin mutum hudu kenan ya ishi mutum, ashe ƙarin mutum, ƙarin mai albarkar abinci ne. Da haka ka sa mana albarka, ma'ana idan ka sa hannu wannan albarkar za ta fito. Da haka yanzu wannan albarkar daga gare shi take ko daga Allah? Daga Allah take. An gane? So ba ana nufin wannan din shi yana da wata albarka ta musamman ta sa bace ba. An gane me Bahaushe yake nufi? Amma wani lokaci zaka ji ana cewa bari mu sha sauran malamai mu kwashi tabarraki, wani lokacin wannan raha ce. Raha ce, albarka ta Allah ce, kuma yana sa ta a yadda ya ga dama, yana sanya albarka a yadda ya ga dama. Shi yasa akwai albarka a jikin mutane, akwai albarka a jikin daskararrun abubuwa, akwai albarka a jikin lokaci, akwai albarka a gari. Amma sai mutumin da Allah ya zaɓa, sai a dutse ko daskararren abu da Allah ya zaɓa, sai lokacin da Allah ya zaɓa, sai garin da Allah ya zaɓa. Jama'a an gane? Mutane masu albarka, dukkan annabawa Allah ya zaɓe su masu albarka. Sannan daga cikin bayinsa akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yayyafa musu albarka. Daga cikin bayi al'ummomin annabawa akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu albarka. Amma mu ba ma iya sani cewa wane yana da wata albarka ta musamman, ba ma iya sani, sai dai yana iya faruwa lokaci bayan lokaci a ganta. Idan an ga wani alkhairi ya faru da zuwan wani, ko da sa bakinsa, ko da tabawansa, aka ga wani alheri ya faru, sai a tsammanci albarka ce. Amma kuma ba yana nufin cewa kuma kawai shikenan dukkansa ya zama albarka ba. Wato albarka wani takaitaccen abu ne, Allah yana takaita ta a gurin da ya ga dama, a sa'ilin da ya ga dama, kuma a yanayin da ya ga dama. Ba a kuma wasu ba sa expanding dinta sai yadda gurgurdan yadda Allah ya yi ta. Da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama, sai sanya ɗakin Ka'aba albarka. Da ya sanya wa ɗakin Ka'aba albarka har ya kai ga wannan ɗakin, albarkarsa da alfarmarsa ta kai aibal bela, wasu a sama wasu a ruwa, wasu a ƙasa. A nufi wannan ɗaki, kuma ba abin da ake nufi sai wannan ɗaki daga uwa duniya. Albarkar ɗakin ta kai haka. To amma sai Allah ya faɗi idan an je me za a yi. Ba wai in karin tuma sai kai abin da ga dama ba ne ba. Sai Allah ya faɗi me za a yi. Don haka idan an je ɗakin Ka'aba aikin hajji ko umra, me ake yi wa Ka'aba? Dawafi. Me dawafi? Zagayawa. Iya zagayawan nan shi kadai aka ce ai wa Ka'aba. Ba a ce a shafa ta shafa a fuska ba. Ba a ce a kankari gininta ba. Ba a ce a bantari abin gininta a taho da shi gida a dinga jiƙawa ana sha maganin baki ko maganin agalawa ba. Ba a ce a yanki yadinta a tafi da shi gida a je a jika ko a sa a ƙasan kulo maganin farin jini ba, kamar yadda kowa ke ruruwa mata. A ce duk wanda ya yanko din manta ya tafi da shi gida ya samu farin jini, duk ba a ce haka ba. Ba a ce idan ana ruwan sama ruwa yana zuba kan ɗakin Ka'aba yana biyowa ta indararo, a ce kaje kai iyo a ciki maganin sa'ar kasuwa ba, ko za ka yi kuɗi. Ba a faɗi wannan ba. Duk wanda ya yi ya kantara wa Allah ƙarya. Na? Yaya ba komai? Karatun tauhidi muke ba a yi. Ba a neman albarka sai a gurbin da Allah ya ajiye ta. Ba a yi. Ka nemi albarka wajen da babu ita, nau'i ne na shirka. Shi yasa muke karatun. Nau'i ne na shirka. Ba a neman albarka wajen da babu ita. Shi kansa dawafin ce aka yi ai zagaye bakwai. Hukun farko da sassarfa in namiji ne. Zagayen dawafi, dawafin farko mai umra ko mai tawaful kudumi ya cire dantsan sa na dama sai ya zagaya har sau bakwai. An ce ai haka. Idan an kammala zagaye bakwai ai raka'a biyu bayan makamu Ibrahim, an gama da Ka'aba. Amma bakwai sau bakwai ba wanda ya ci. Ka zagaya bakwai, kai raka'a biyu, ka sake tashi, ka zagaya bakwai, kai raka'a biyu, ka sake tashi, ka zagaya bakwai, ka raka'a biyu. Wannan ba wanda ya ce neman albarka ne irin wacce ba a shar'anta ta ba. Don haka in ka yi gumi, ka yi na banza. In ka yi haki, ka yi na banza. Ba wanda ya sa ka. Ai ba wahal da kai ne bauta wa Allah ba. Ba kuma yi wa Allah da yawa ne yake sa ka burge Allah sai ma abinda kake so ba. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah koyaushe sauƙi yake so da ku, baya nufin ku da wahala. Don haka ba a neman Allah a cikin wahala, ana neman Allah ne a cikin sauƙi. Kisa duk sanda ka matsa Allah kaɗan za ka matse shi ya ja ka da yawa. Kisa wani hadithi kudusi Annabi sallama yake cewa duk bawana da ya kusace ni da ɗani ɗaya zan kusace shi da zira'i guda. Idan ya kusace ni da zira'i ɗaya zan kusace shi da tsawon gaba guda. Idan ya zo min yana tafiya zan zo mashi ina sauri. Don haka Allah ne mai faɗaɗa kusaci, amma kai Allah yana son ka da sauƙi ne. Shi shine mai faɗaɗawa. An gane? Allah ya sanya albarka wa dutsen Safa, ya sanya albarka wa dutsen Marwa, amma iya albarkar shine ka je Safa ka ɗauki miƙati na tafiya Marwa, ka je Marwa ka ɗauko miƙati na dawowa Safa. Alama ce ta na iso kawai. Ba a ce a shafa a fuska ba. Ba a ce a yi birgima a kan Safa ko Marwa ba. Ba a ce a zuba ruwa a kan Safa a tare a je a yi maganin zazzabi ba. Iyakaci kawai alama ce
Allah ya musu albarka sai an je can ai wannan duk girman dutsen kwatarkwashi. Idan ka falfala da gudu ka tafi daga dutsen kwatarkwashi zuwa wani dutse kamar Zuba Rock, ba za a ce kai Safa da Marwa ba, illahi lazi. Ka je ka san wasu duwatsu tsakanin dutse da dutse a nan shira, ka tafi daga can ka koma can, ka tafi ka ce kai zagaye bakwai, ka ce Allah ka karba min Safa da Marwa, ba za a karba ba, la yuqbalu mink, ba za a karba maka ba. Sai ka je can, sai in Safa din ne da Marwa ka zaga, albarkar da Allah ya musu kenan. Kuma iya wannan shine damar da aka bayar, in ka wuce wannan to ka shiga shirka. Jama'a an gane, Allah madaukakin sarki ya sanya albarka wa ranar Juma'a. Ku duba yadda aka ware ranar Juma'a, ta zama khairul ayyam, mafificiyar rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu ayyamikum yawmul Juma'a, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi ukhrija minha wa fihi tiba alayhi wa la taqumu as-sa'atu illa yawmal Juma'a. Mafificin irin ku ranar Juma'a, ranar aka halicci Annabi Adam, ranar aka sashi aljanna, ranar aka fidda shi, ranar aka karbi tubarsa, kuma alkiyama ba za ta tashi ba sai ran Juma'a. Aka fifita Juma'a akan sauran ranaku, amma wannan ranar Juma'ar sai aka shar'anta mana mu haɗu gaba ɗaya ƙwanmu da ƙwarƙwata a masallaci guda ɗaya, amma na huɗu ba a ja mu sallah raka'a biyu a bayyana karatu a cikin su a yi sallama, daga nan a ci gaba da harkoki. Bayan wannan ba a sa ka komai ba sai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ambaton Allah a yammacin Juma'a, ko kana cikin harkokinka. Shi yasa Allah yace fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran. In an idar da sallah to ku watse, ku tafi kasuwa, ku tafi office, ku tafi wurin sana'a, ku nemi falalar Allah, ku nemi arziki, amma ku ambaci Allah da yawa, ambaton Allah baya karewa. An gama. Dan haka duk wanda ya ware Juma'a ranar hutu, to ya ware in dai yana nufin hutun addini ne, saboda ita ranar Juma'a ce, shi yasa ya ware ta ranar hutunsa shi hutun addini, to ya nemi albarka a yadda babu. Ba a sanya hutu ranar Juma'a ba. Ko ya dauka sai ran Juma'a ya je ziyarar kabari, to ya nemi albarkar da ba a shar'anta ta ba. Wa yace sai Juma'a ake ziyartar kabari? Ko yace sai Juma'a yayi sadaka? Wa yace sai Juma'a ake sadaka? Jama'a an gane cewa sai Juma'a nayi kaza. Ku duba azumi ma aka hana ranar Juma'a, in dai ba za kai Alhamis ba, ko ba za kai Asabar ba. An hana a ware Juma'a da yin azumi na nafila, matukar ba ka yi Alhamis ba, kuma ba za ka yi Asabar ba. Amma an ce a je sallar Juma'a, tana da albarka, kuma an tsara yaya ake cin albarkacinta. Ku diba yadda Allah madaukakin sarki ya sanya albarka wa garin Makka. Albarka wa garin Makka. Garin Makka gari ne mai albarka, da Annabi Ibrahim ya haramta shi, har Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Ibrahim ya haramta Makka ne, kuma na haramta Madina. Ba a kashe abin farauta a wajen, ba a tasan abin farauta a wajen, ba a zubda jini a wajen, ba a cire kuma duk wani itace da ya fito da kansa a wajen, ba a cire kayar wajen, ba a daukan suntuwa a wajen. Har sai da wani sahabi ya nemi alfarma, ya ma'aikin Allah, yaya za mu yi, to muna ciran tsaure, tsaure muna rufin jinka da shi, yaya za mu yi? Annabi sallama ya ce, to shi ban da shi, an muku alfarmarsa. Garin Makka, sannan masallacin Makka, Annabi sallama ya ce sallah a masallacin tana daidai ko ta fi sallah 100,000 a wani masallacin da ba shi ba. Sallah a masallacin Madina tafi sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba in ba na Makka ba. Albarkar da Allah ya sanya kin kaga ya sha bamban da garin ku ba irin garin ku ba. Haka Allah yana ware mutane, Allah yana ware gurare, Allah yana ware lokuta, Allah yana ware abubuwa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Ubangiji ta'ala ya ce ubangijinka shike halittar abin da ya ga dama kuma shike zaban abin da ya ga dama. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas. Allah shike zaba. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala shike halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama daga cikin halittunsa. So mu shafa wa kanmu lafiya ita albarka a takaice take. Dan haka mun bude shafin karatu akan albarka. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu dora insha Allah ta'ala mu ji abin da babin ya zo mana da shi akan abin da ya shafi albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka baki daya, ya mana albarka cikin abin da muka karanta, ya mana albarka cikin ayyukanmu, ya mana albarka cikin iyalanmu da zuriyarmu, ya mana albarka cikin sana'o'inmu, ya mana albarka cikin kasuwancinmu, ya mana albarka cikin ƙasarmu baki daya. Abin da muka yi na lada Allah ta'ala ka tara mu cikin sa. Abin da nayi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mani. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمه الله. وانا yake cewa yana tambaya kamar haka, in an zo wucewa da gawa wasu sukan tashi su tsaya, mallan dan Allah menene hukuncin sa a cikin addini? Ya tabbata hadisi ingantacce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya lokacin da aka zo wucewa da gawa kuma ya yi umarni da a tsaya. Sannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya zauna lokacin da aka zo wucewa da gawa. Wannan ya sa wasu malamai suke ganin cewa to an shafe tsayawa lokacin wucewa da gawa. Don haka yanzu idan za a wuce da gawa kana zaune ba bukatar ka tashi ka tsaya, an shafe wannan shari'a. Yayin da wasu malaman kuma suke ganin a'a ba shafewa bane, da an yi umarni da dole ne. Amma da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna, sai mun cewa kenan ba dole bane, yana nan a matsayin sa na mustahabi. Idan za a wuce da gawa wanda ya miƙe ya aikata mustahabi, wanda bai miƙe ba kuma babu komai. An gane ko? Ga wannan kuma shine abin da yafi shahara, shine jumhurin malamai suke akai cewa miƙewa yayin wucewa da gawa mustahabi ne, sunna ne. Wanda yayi yana da lada, wanda bai yi ba kuma ba shi da laifi, domin Annabi sallama ya zauna. To wannan yake cewa me ya bambanta asar da ishin baɗi ne ka? To wannan ban san me kake nufi ba gaba ɗaya. Sai dai na gaba ka ce sai kuma ina son a taimaka min da fasarar buhutan. To buhutan yana nufin ƙarya. Buhutan yana nufin ƙarya, shine buhutan. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan maganar wani da ya tambaye su a tadruna mal ghiba, kun san me ake nufi da ghiba? Kun san me ake nufi da cin naman mutum, yi da mutum? Sai suka ce ya mahaikin Allah, sai ka faɗa. Sai ya ce dhikruka akhaka bima yakrah, shine ka ambaci dan uwanka da abinda ba zai so ba, kai zancen dan uwanka da abinda ba zai so wannan zancen da kai ba. Sai wani yace ya ma'aikin Allah, ara'aita in kana fihi ma qultu, ya ma'aikin Allah to idan abinda nace a kansa haka ne ba, kwareyayyen ne?
sai ya ma'aikin Allah yaya sai Annabi sallama yace idan abin da kace a kansa haka ne to shine ka tina masa shine kai gibanta sa idan abin da ka fada a kansa ba haka bane in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahittahu idan abin da kake fada haka ne to shine ka tina masa idan ku abin da kake fada ba haka bane faqad bahittahu to ka kantara masa ƙarya kenan bayan gibar kuma yanzu ga buhutani wato ƙarya na kawo wannan hadisin don ciro maka wannan kalmar a wani siyaki daban na abin nan hadisi wani dan kasuwa ke tambaya ko zai iya ajiyar busasshiyar doya rogo sai zuwa wani lokaci kafin ya sayar ta zai iya babu mahduri a cikin insha Allah ta'ala tambaya ku yi aiki da sannu Allah da annabi suna kallon aikin ku ko da a boye ne shin akwai wannan aya a alqur'ani babu abunda na sani cikin alqur'ani mai girma wanda yake kama da wannan Allah madaukakin sarki cewa yayi wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki yace wa qul i'malu kace ku yi aiki fa sayarallahu 'amalakum da sannu Allah zai ga aikin wa rasuluhu annabi ma zai ga aikin wal mu'minuna mu'mine ma za su ga aikin wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa shahada kuma da sannu za a maida ku zuwa ga masanin boye da sarari ya ba ku labarin abin da kuka sance kuna aikatawa wannan ita ce ayat da na sani alqur'ani wacce ta yi magana akan wani abu mai kama da wannan to amma abin da yasa nace maka babu kai cewa kace ku yi aiki Allah zai ga aikin ku annabi zai ga aikin ku koda a boye ne sai nace maka babu nan ba a ce ko alqur'ani bai ce koda a boye bane kuma cewa koda a boye ne yana da matukar muni fa nan haka yana da matukar muni shine zai jefa ka kan wata aqida kuma ta jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama ilimi irin na Allah cewa kenan ko a yanzu haka ya san me ake a ko ina kaga daga nan Allah bai wuce shi da komai ba abinda duk Allah ya sani shi ma ya sani dan haka cewa koda a boye ne wannan yana da hasari shi yasa ne gaggawa lokaci da yace maka babu alqur'ani ba haka bane nan teburin tauhidi muke akai shi yasa irin abun ba za mu sanya da shi ba ba za mu sanya da shi ba da ma teburin bulugul marami ne dan fassara maka wani wuri kuna da dan maka sassauci amma anan ba zai kani su zo akwai musu tauhidi kuma ka zo musu da irin wannan sannan ita ayar ta ce wal mu'minuna wani karin abin da yake nuna cewa babu alqur'ani ayar ta ce wal mu'minuna kaga da tambayar take cewa Allah zai ga aikin ku annabi zai ga aikin ku sai ba a ce mu'minan ba saboda a shigar da wata ma'ana amma inda an shigar da mu'minai kaga aidar ce da fito fili dan haka shi Allah cewa yace ku yi aiki Allah zai ga aikin ku da manzansa da mu'minai dan haka shi Allah yana ganin aikin ku gani irin nasa annabi yana ganin aikin ku gani irin nasa a matsayin sa na shugaba jagora lokacin da ayar take sauka yana raye da sahabbai kuma da su ake magana a lokacin dan haka duk wani mai jajircewa yayi aiki annabi ya san shi annabi alaihi salatu wassalam ya san sahabbansa mataki har ya faɗi yan aljanna a cikin su kuma ya faɗi masanin abinan ya faɗi masanin qur'ani a cikin su ya faɗi masanin fiqhu a cikin su mai wanda ya san halal da haram ya faɗi masanin gado a cikin su ya faɗi masanin kaza a cikin su sannan cikin sahabban nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar wani ya faɗi falalar wani ya faɗi falalar kaga ya san su ya san ayyukan su daga ku ci gaba da aiki Allah yana ganin aikin ku gani irin nasa gani irin na wanda ya sanya gani irin na wanda yake ba da lada gani irin na wanda ya mallaki aljanna zai bayar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin aikin ku gani irin na wanda aka aiko shi mai kiyo akan ku mai ilmantar da ku wanda aka aiko shi mai isar muku sako wanda yake rayuwa a cikin ku shi ma yana ganin aikin ku sannan yan uwan ku mummunai su ma suna ganin aikin ku yanzu mu anan mu ma a dallin safi irin namu ai mun san mutanen kirki ko ba ka yanzu duk muna ai mutanen kirki ne insha Allah to haka ne an san me yawan nafila an san me yawan azumi an san me yawan kyauta an san me yawan sadaka an san me bin iyayensa an san me yawan zuwa karatu an san me yawan kunna karatu an san me kunna disco ko ba haka ba ku yi aiki aikin ku zai nuna ku don haka abinda aya take nufi kenan ku yi aiki aikin ku zai nuna ku to Allah zai gani gani irin nasa Annabi zai gani san da yake raye mummune za su zama shaidu akan ayyukan kowa to wannan yana nuna cewa bawa ya jajirce ya aiki saboda Allah idan kai aiki saboda Allah Allah ya ga aikinka to zai daukake ka Allah zai tallata ka Allah zai nuna ka har a zo ana tsammanta maka fiye da yadda kake idan Allah ya rubuta ka cikin karbabbo sai Allah ya baka karbuwa a cikin mutane aikin da basu gani ma suna zata maka shi sai a zata kwana kake sallah ba da kai ake kwana ba amma ana zaton kwana kake kana sallah ana zaton kullun sai ka sauke Qur'ani ana zaton tafiya kake kana istighfari ana zaton baka kallon mata ana zaton baka kaza baka kaza ana zata maka alkhairi saboda Allah ya riga da ya tallata nagartarka sai mummune suka ga aikinka sai ya zama suna ganin ayyukanka da zukatansu shine kallon amma wannan hanyar da ka dauko wajen tambayar ba ita bace ba ba mai billewa bace ita wannan ita ce ta karatu ita ce ta ilimi ita ce alqur'ani yake magana akan ta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wadata mu ya wadata mana zukatan mu ya wadata mana ilimin mu ya amfana da mu abinda ilmantar da mu ya ba mu ilimi mai amfani ya albarkaci wannan kasa ta mu ubangiji Allah ta'ala ya tsare mana fitintunu da musibu Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan kasa dukkan wata damuwa a wannan kasa ubangiji Allah ka yaye mana wannan kasa ta mu tana buƙatar addu'o'i ba Allah ba sai a wannan majalisin ba a tsaya da yin addu'o'i wa wannan kasa sallar dare sallolin farilla sallolin nafila lokuta masu albarka kar a manta saboda al'amuran na kasan nan addu'a suke bukata yanzu yau nake ji a radio wai waɗansu mutane sun shigo Najeriya a jihar Sokoto galibin su larabci suke ji da faransanci kaɗan ne suke Hausa suna bi garuruwa su je su samu gari su tona burtsatsai su kafa tuta idan sun je shago sun ga ana sai da sukari su karɓa su tattaka su kakkarya su kona sannan su ɗauki abin da suke so a shagon a matsayin ganima in sun ga abin da suke bukata na kayan gwamnati su ɗauka su cire a matsayin ganima su masu jihadi ne wai in sun ga mutum da dabbobinsa su tsayar da shi su lissafa su ware na zakka su ce an cire maka zakka in sun ga mata suna bukatar ta ubanta ko yana so ko baya so matar su ce za su aura kuma duk wata masifa abin da zai daure maka kai ta ina suka shigo Najeriya nan karkamar tumakai ne suke shugabanci ta ina suka shigo ta wace hanya suka shigo yanzu nan Niger din zaka fita sai an ba mu zurai sai an zazzare maka yi ka ce kana so ka je Niger sai an zazzare maka yi ina godan da ake cewa an rufe ta ina suka shigo ta ina suke bi ya za a yi a ce an samu wannan damar har ana wai har akai BBC anan labaran kuma ba a je an dauki jirgin sama an je an dauki mataki an kawo karshen wannan abin tun bai je ko ina ba sai ya zo ya zama wani abu daban to kasar ku ce wanda suke shugabancin ku ba su damu da ita ba sun fi damuwa da arzikinta don haka dole mu tashi mu tsaya mu yi addu'a mu roki Allah madaukakin sarki ya yi mana wannan musibu ubangiji Allah ka kawo mana karshen wannan musibu dukkan wani tsoro da firgici da damuwa da tsada da wahala ubangiji Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki bayan wahala Allah ka sa wannan wahala ta ladaci ubangiji Allah muna roƙonka albarka cikin dukkan abin da ka bamu Allah ka shirye shugabanninmu ka dora su akan fahimta ta ƙwarai ka ba su mashawarta na ƙwarai ka ba su fahimta ta ƙwarai ka dora hannayensu akan ayyuka na ƙwarai ka sanya mu a cikin zukatansu mu zama babbar manufa a wajensu ubangiji Allah muna roƙonka ka gafarta mana kai mana rahama ka ji kaimu marasa lafiya mu ka ba su lafiya madatun mu ubangiji Allah ka gafarta musu Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alha al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم إنه على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.